الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mai wa 25 ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 447 kuma 13 ga watan 5 2026 a wannan majalisi namu na aqida da suluki kamar yadda muka saba haduwa irin wannan rana kuma irin wannan lokaci a wannan kuma masallaci jami'u sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma littafin mu guda biyu ne littafin farko shine al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili alayhi rahmatullahi ta'ala wannan littafi a cikin sa zamu majlisi na 34 da izinin Allah ta'ala a inda malam bai gushi ba yana mana bayani akan matsayin ahlus sunna wal jamaa a game da alqur'ani littafin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana san littafin sa ya sa alqur'ani ya cece mu ya sa alqur'ani ya zama abokin rayuwar mu duniya da kabari da kuma lahira Allah ya sa alqur'ani ya zama mai jan hannuwanmu zuwa gidan aljanna da izinin Allah. Aqida ahlus sunna wal jama'a game da alqur'ani harfin alqur'ani da ma'anoninsa duka daga Allah suke. To tabbatar da akwai abin da ake cewa mas'alatul harf a cikin tattaunawar da aka riƙa yi a baya can a shekarun baya kamar shekaru 1000 da wani abu da suka wuce. Akwai mas'alatul harf shi yasa ka ga malam ya nace yake ta magana kanta in an ce mas'alatul harf fi aqida mas'ala ce mai fadi daga ciki wasu sun kauce suka ce harfan alqur'ani ba daga Allah suke ba suka ce Allah bai magana da harfi maganar Allah tsohuwa ce abinda suke cewa al-kalamun nafsani ko al-kalamun nafsi wato duk maganar da Allah zai yi ta ya riga ya yi ta cince ne a ajiye take kawai yanzu kamar ana ɗaukowa ne kamar a ɗauki maganar mutum a kaset shekarun baya sai a riƙa sa ta bayan wasu shekaru ka ga yanzu maganar shi ɗin ce amma me ba yanzu yake yin ta ba sai suna cewa alqur'ani lokacin da ya sauka dama tuntuna Allah ya riga ya faɗe shi sau da haka ba harfa ba ne shi akwai matsalar da suke ce mata mas'alatul lafz ita ma tana da alaƙa da mas'alatul harf to da waɗannan matsalolin ana karanta su a cikin littafin tauhidi masu zurfi amma a nan malam yana so ya tabbatar mana cewa aqida ahlus sunna wal jama'a abin da ya tabbata a cikin alqur'anin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da fahimtar magabata na kwarai shine alqur'ani harfansa da ma'anoninsa daga Allah ne to shi yasa ya ta koro mana waɗannan maganganun domin malamai suna cewa kasratul adillati tadullu ala quwwatiha duk lokacin da dalilai suka zama masu yawa to wannan yawan na fa'idantar da ƙarfin dalilan to shi yasa yake ta kawo mana shine sai ya ce wa ruwiya an Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma annahuma qala an ruwaito daga sayyiduna Abu Bakr an ruwaito daga sayyiduna Umar radiyallahu anhuma kamar yadda al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi ya ambata a cikin littafinsa al-Burhan fi bayan al-Qur'an wannan wani littafi ne dan karami kusan hatta buga shi ma a fito da shi ya zama littafi ba a yi ba, sai dai ya tabbata a cikin majalla ta Al-Buhuthi Islamiyya. To a ciki shi ne Ibn Qudama ɗan uwansa ya ambaci wannan asar, aka ce sayyiduna Abubakar da Umar qala sun ce إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن سر وسل القرآن شين إعرابي إذا أنت الإعراب شين سر وسل قد تشوسل قد تشنزع وسل إذا شن أبن ذكي بيّن متنبي سنكرة توبة أقول تشنزع وسل domin idan mutum ya san ilimin, ya san karatu, ya san qawa'id na nahwu da sarf, su ne waɗannan suke tasiri. To ɗabi'ar jikinsa da ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa ba za su karɓi wani abin in an faɗa ba. Yana jin waɗannan 'yan saƙon na jikinsa suna jin an saɓa wa ƙa'ida, to dandanan kawai za su ji yam ba su ansa ba. Kamar a cikin kari jiki wanda yake lafiyayye, kamar mutum lafiyar shi lau sai a tsira mai allura haka zai ji zafi. Amma kila in yana da ciwon siga, kuma ciwon sigan ya ci gaɓar, sai a mai allura bai ji ba, saboda gaɓar ba ta aiki yadda ya kamata. Amma lafiyar mutum ƙalau ta tsira mishi allura haka zai ji zafi. To haka mutum yake ji idan ya ji an saba wa ƙa'ida, sai ya ji wani yamma a jikinsa. To shi ne aka ce sayyidina Abubakar da Umar, wannan asarin mashhuri ne a cikin littafai littafan lugha waɗanda suke nuna mahimmancin koyon harshen Larabci, malamai suna kawo waɗannan maganganun na sayyidina Abubakar da Umar, duk da yawan malamai sun ce ba sanadinsu, ba a samu sanadinsu ba, balle a bincika ingantuwar saduwar waɗannan maganganun da sayyiduna Abubakar ɗin ko Umar. To suna cewa irabul qur'ani, sai da wasalin alqur'ani ya zama ba mu ci wasali ba, ahabbu ilaina min hifzi ba'dhi hurufihi, mun fi son sa fiye da haddace wasu daga cikin harafansa. Kawai ka haddace harafi, kaga wannan ya kawo shi ne domin ya tabbatar da cewa magabata suna cewa alqur'ani harfa ne. Ga sayyiduna Abubakar, ga sayyiduna Umar radiyallahu anhuma suna faɗin cewa i'rabul qur'ani ahabbu ilaina min hifzi ba'dhi hurufi. Ai da gaske idan an ce hifzu al-huruf shine ka kiyaye kalmar yadda take a harfanta ba tare da ka canza. Misali wajen zalun, zal sai ka ce za ba, kuma shi ma kage da suka tashi suka ce ne min hifzi ba'dhi hurufi, domin akwai harfan da in an canza su to ma'ana kuma za ta canza. Wannan kuma babban sabo ne. Yi mana yanzu misali mutum ya zo yana karatu sai ce wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allahu aliman hakima, na faɗa daidai? Mun faɗa daidai ba? Na maida ainu ta zama hamza, kuma ma'ana ta canza mummunan ma'ana, domin alim da hamza kaga raɗaɗi ce ne. Mai raɗaɗi sifa ce daga raɗaɗi. Amma wa kana Allahu aliman hakima kaga na fito da shi daidai, kaga hafiztul haqq, na kiyaye harafi, kaga wannan yana canza ma'ana. To amma akwai wanda zai iya ɗauka misalin wasu wuraren da ake sa sino da fado da zayo, waɗanda dukkaninsu hurufu safir, safiru haqadun zayun sino, to waɗannan harufan a harshen Larabci sukan wakilci juna, sukan wakilci juna a wajen fadin wani zubin akan sa zayo, wani zubin kuma akan sa sino. Shi yasa ma suke da lura ta ishmani, lugha ta ishmani akwai daga cikin qurra wanda suka karanta har amma wanda zaka ji sun karanta siraqa shi su ce ziraqa to kuma akwai qira'a siraqa wa maliki yawmiddin rawihi nasir wa inda siratin wa ziraqi liqumbula kaga ana cewa zira ana cewa sira ana cewa kuma siraq to irin wannan kaga ba sa ka dama asali haka aka ansu kuma harshe ne karin harshen wasu ne daga cikin larabawa suna yi wannan kuma ya tasiri har a waɗanda ba larabawa ba yanzu kaga za a wurin mutanen Pakistan in sun zo su za suke cewa shi yasa zaka ji mutum sunan shi Diyau suna da wani prime minister ko shugaban kasa kai da suka taba yi abin nan Diyau al-Haq ya suke ce mishi Diyau al-Haq sai ka ji in za su ce Ramadan sai su ce Ramadan har da mutanen India da mutanen Bangladesh za ka ji Ramadan sai su ce Ramadan to irin wannan in yana da asali to baya cikin abin da yake batawa to amma nan da sayyidina Abubakar da Umar radiyallahu anhuma in ya inganta da gare su suna nuna cewa tsari wasayi ya fi tsara haraji wani zubin kayi kuskure a wasayi ya fi tsanani fiye da kai kuskure a haraji a wani zubin a wani zubin kuma suna zama daidai a wani zubin kuma kuskuren harafi ya fi tsanani fiye da kuskuren wasai wannan ita ce ka'ida duk mutumin da yake mumarasa yake da gogayya da harshen to ya san wannan wala yati halin abinda suke yasa ya kawo wannan asalin shine ambaton huruf da aka yi yana so ya tabbatar mana da cewa anna huruful qur'ani min Allah cewa harfin alƙur'ani daga Allah suke sannan wa qaddarajat salaf bi nasabi alhuruf ila Allah yawwa huruful qur'an magabata sun tafi akan danganta harfin alƙur'ani zuwa ga Allah Allah ganar da mu wa rawa abu ubaid alqasim ibn sallam kenan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci kuma marubuta الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ولما لمين يبن ما ماكي انكزو جدا فتوه ينانا انكزو جدا حديثي ينانا انكزو جدا لهرتشي ينانا مصمم وقنا نمفنونا قداؤك فتوه فتوه حديثي قرآن قلك حرش اللهرتش ونا ما سوني علموما sannan yana da gudunmuwa mai girma da ya bada aqida da littafinsa kitabul iman littafinsa kitabul iman yana ɗaya daga cikin littafai duk da bai da girma sosai ina jin can shekarun ba mun taɓa daurar sa 2019 farko-farkon 2019 taɓa daurar sa kitabul iman na ibnu abin nan abu ubaid alqasim bin sallam ya rasu 224 ya girma su al-imam al-bukhari ari a rasuwa to yana da littafinsa yana da littafansa da yawa daga cikin littafansa akwai kitabul amwal kitabul amwal littafi ne da ya rubuta shi akan fiqhun tattalin arziki littafi ne daga cikin maraji makoma abin nan manazarta ta musulunci mai girma a babin fiqhun tattalin arziki ya yi tattauna akan abubuwa ya gwamnati za ta tattala dukiyar mutane ya za a kori talauci hanyoyin da za a inganta rayuwar mutane a shari'ar musulunci tafi ne mai kyau yana da wannan littafin yana da littafin tafsirul qur'an littafi ne mujalladi ɗaya shi ma manazarta ne makoma ne wannan littafin ga masu binciken alqur'ani kwarai da gaske duk mutumin da yake sanye yake bincike akan alqur'ani to ba zai wadatu da wannan littafin daga barin littafin sa ba ya rubuta littafin fadail alqur'ani tun kafin a san sa al-imam ibn kathir rahimahullah da shi ma yake da fadail alqur'ani da makamantan su to ya rubuta wannan magana a cikin littafin sa fi fadail alqur'ani bi isnadihi a cikin littafin sa fadail alqur'ani da sanadin sa qala su'ila ali radiyallahu anhu an tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu an al-junubi yaqra'u alqur'ana ya halatta mutum yana da janaba bai da tsarki ya karatun alqur'ani fa qala yace la sayyidina ali yace kayyayi wala harfa sayyidina ali yace ko harfi dai kada mai janaba ya karanta wannan asarin ya inganta a matsayin hasan sanadin sa hasan ne zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu fatawarta shi sayyidina ali yana ganin ababin girmama alqur'ani to kada mai janaba ya karanta alqur'ani wanda wannan tsohuwar mas'ala ce da ake tattaunawa a kanta asalinta yana tattkomawa ne zuwa ga la yamassuhu illa almutahhar la yamassuhu illa almutahhar wannan ayar ta la yamassuhu illa almutahharun malaman tafsiri sun yi sabani a kanta sosai wasu daga cikin magabata sun fassara ta ina jiran nan mun yi batu a kanta ma suka ce almutahharuna ana nufin mutane ne cewa baya halatta wani wanda bai da alqur'ani ya taba alqur'ani daga cikin tabawa kuma akwai karantawa suka ce almutahharun ana nufin wanda suka kasance suna da alwala kuma ba su da janaba ko kace sun ba su da janaba kuma suna da alwala shine la yamassuhu illa almutahharun wasu suka ce a'a almutahharuna nan ana nufin mutanen dai amma suwa wanda suka kasance ba su da janaba ko da ba su yi alwala ba za su iya tabawa wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan ayar kwata-kwata tana magana ne akan mala'iku tana magana ne akan mala'iku domin Allah ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharuna tanzilun min rabbil alamin إنه لقرآن كريم والله شيء القرآن من درجة يلا تعالى في كتاب مكنون ينا تكون للتاتي مكنون أويي فالقرآن أويين تيزيك الكتاب المكنون أنا نفع الله المحفوظ أغرن الله أن الله سبحانه وتعالى يحل تشيشي كما يربو تدأب الذي فارأت كنسا shine ummul kitab shine ummul kitab asalin littafi kaga anan shi ma Allah ya kira shi da ummul kitab kaji alkitab ya fito sannan Allah ya ce innahu fi ummul kitab ladaina la'aliyun hakim wa innahu fi ummul kitab ladaina kaga me ummul kitab anan allahul mahfuz so da kace suka ce fi kitabin maknun ba a nufin alqur'ani mushafin da ke hannunmu abinda ake nufi ana nufin allahul mahfuz so da ka ayar kwata-kwata ba tana magana akan hukuncin mai tsarki ko wanda zai da tsarki ya taba alqur'ani ko kai ya karanta ko kai ya taba ba to daga nan akwai wasu hadisai da suka zo suma suke bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan hukuncin mutumin da bai da tsarki ya karanta alqur'ani ko ya taba tsakanin rashin tsarki karami alhadathul asghar rashin alwala da alhadathul akbar wato janaba ko kuma jinin diki ko jinin al'ada na mata to sai dai malaman hadisi suka ce duk hadisan ba su inganta ba to sai wannan fatawar ta sayyidina Ali radiyallahu anhu fahimtar ka yana ganin mai janaba ba zai karanta alkur'ani ba, shi sa ake da saɓani. To ya za ka yi ka fita daga saɓanin? Yadda za ka fita daga saɓanin shi ne ka yi ƙoƙari kada ka zauna da janaba a matsayinka na musulmi, domin kana buƙatar alkur'ani kowane lokaci, kowane lokaci. Kuma shari'a ta kwadaitar a game da tsarkaka da wuri. In kuma ya kama wani dalili ya jawo mutum yana da janaba kuma sai ya karanta alkur'ani, to alal aqalli ya yi alwala, saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyiduna Umar da ya tambaye shi cewa anamu wa ana junubu, shin zan yi bacci alhali ina da janaba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawadda thumma nam, in za ka yi bacci ba ka da tsarki to ka yi alwala, daga nan sai ka yi baccinka. Daga cikin istinbatin da za ka yi a nan, mai bacci an umarce shi ya karanta alkur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kwanta bacci yana yin karatun alkur'ani mai yawa, ya tabbata yana karanta suratul isra'i duka, ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul sajdat dukanta, ya tabbata yana karanta suratu al-mulk tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk dika, ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun, ya tabbata yana karanta qul huwa. Alhamdulillah, ya tabbata yana karanta falaki, ya tabbata yana karanta nafi, ya tabbata yana karanta ayatul kursi, ya tabbata yana karanta amanar rasulu da ita da ƴan uwata la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kaga ne, kaga yana karanta alqur'ani. To kuma ya bada umarnin cewa mai janaba zai iya yin bacci, amma sai ce ne ya yi alwala. Idan bai samu damar yin alwala ba, to sai ya taimama. Bai samu damar taimama wanka ba, kuma zai yi bacci, kuma zai karanta alkur'ani kafin ya yi bacci a ɗaya daga cikin zikirorin da ake na bacci. Ba zai iya ba sai aka ce ya alwala. In bai samu damar alwala ba, to yi taimama. Wannan shi ne abin da ya fi. A mazhabin Malikiyya sun sauƙaƙa ga mai janaba cewa zai iya karatun alkur'ani, amma ne ayoyin neman tsari. Kaga ayatul kursi na cikin ayoyin neman tsari, qul huwa na cikin ayoyin tsari, falaki, nas duk suna cikin ayoyin neman tsari. Suka ce ba laifin mutum ko yana da janaba zai iya waɗannan, kuma ko da bai yi alwala ba. To haka dai malamai suke tattaunawa. A taƙaice, malam al-Jamma'il ya kawo mana wannan asarin na Sayyidina Ali, domin shi ma a cikin an faɗi ne harafi. Sayyidina Ali ya kira harafin alkur'ani da harafi, kuma ya nuna girmansa cewa saboda maganar Allah ne wannan harafin, to kada mai janaba ma ya karanta shi. Mun gane wa. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an ruwaito daga sayyidina Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, ya ce man kafara bi harfin minhu ya'ni alqur'ana, duk wanda ya kafarce wani harafi kwara daya na alqur'ani, to faqad kafara bihi ajma'a, to ya kafarce masa duka. Sai ya kawo mutum wanda zai ce mutum ya ce bai yadda da alhamdulillahi rabbil alamin, sai ya ce ai shi bai yadda da wannan a din ba, kawai a ce alhamdulillahi rabbil alamin. Duk da nan kaga harafi biyu ya ce da alif da la, ma a wajen wasu malaman lugha suna ganin harafi ɗaya ne. Wa qala qaumun inna halla mu faqat, wa qala aidan man halafa bi suratil baqara, ta aka ce sayyidina Abdullah dan Mas'ud ya ce duk mutumin da ya rantsa da suratil baqara fa alayhi bi kulli harfin yamin, to ya sani kowane harafi nata rantsuwa ne, kowane harafi na suratul baqara haka suratul ali imran za a iya rantsuwa da shi. Kamar wannan asarin yana nuna za ka iya rantsuwa da harafi ɗaya na alqur'ani, ka ce ka rantsi da kafin ta alqur'ani, an tsokata ne kamar misali qaf sai mutum ya ce ya rantsi da qaf ko ya ce ya rantsi da ha ta cikin hamim ko ya ce ya rantsi da ya ta cikin yasin ko ya ce ya rantsi da sin din shine fa alaihi bi kulli harfin yamin wannan asarin na Abdullahi dan Masud yana da rauni a cikin sa yana da illoli sun kai biyu akwai magwaita guda biyu a cikin sa wanda suke da damuwa a wajen malaman hadisi ala ayati halin shi ma nan mala ya kawo domin ya tabbatar mana da cewa anna kullu harfin min alqur'ani huwa juz'un min alqur'an harfi ɗaya na alqur'ani wani bangare ne daga cikin alqur'ani wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qalahu kuma Allah shi ya faɗi wannan harfin so daga lokacin da kake jin kake karanta alqur'ani wai yanzu wadanda suke cewa alqur'ani ba magana Allah bane in suna karanta shi ya suke ji na dade ina wannan tambayar tun shekarun baya mutumin da zai zo yana karanta alqur'ani amma bai yi imani da cewa maganar Allah yake karantawa ba wai ya yake ji a ranka ko da Allah wanda zai mana bayani duk da dai anan ba mai wannan aqida amma dai ya kake ganin yake ji mutum yana karanta alqur'ani amma yana jin ba magana Allah yake karantawa ba kaga akwai hadari Allah shiryin Allah ka tsare mana aqidar mu ka tsare mana imanin mu wa qala al-hatib ibn musarrif daya daga cikin malamai al-hatib ibn musarrif ibn amr ibn ka'b daya daga cikin malaman al-qur'ani masana al-qur'ani mutumin kufa ya rasu 112 tabi'in amma karamin tabi'i يتي قرأ رجل على معاذ بن جبل لا يا قرنين أددوا أمتوا ومن دي يجب سيدنا معاذ بن جبل ببن تابعيني أشيكه معاذ بن جبل يا رب شكرا تشاء تقص قالوا يا أددوا الدنيا in magana ta inganta ba yankewa tsakaninsa da Abdullahi dan Mu'adh ibn Jabal din qara'a rajulun ala Mu'adh ibn Jabal haka ce wani mutum yayi karatun alqur'ani a gaban babban malami masanin alqur'ani mahaddaci kuma masanin tafsiri da fiqh sayyiduna Mu'adh ibn Jabal wanda maza sama ya masa shaida tun a farkon zuwan sa Madina cewa malami ne shi maza sama ya kira shi da faqihi masalin fiqh manzo Allah sai kuma ya kira shi da sayyidul ulama shine jagoran malamai ya rasu shekara ta 18 bayan hijira a ba'unu amawat abinna a bilad ash-sham to sayyidina mu'adh aka ce ya ji wani yana karatun alqur'ani fatarata wa wan sai cin ya wawo bai fade ta ba ya cira wawo bai faɗi wawun ba faƙala sai ya ce laƙad tarakta harfan a'zama min jabali uhud ka bar wani harafi wallahi harafin nan ladansa ya fi girman dutsen uhud harafi dai ya cire wawun misali kamar zai ce wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين توتيت وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقالوا أقول بمبنشي ذا وقالوا ما هي أقول بمبنشي بابا to sai cire wannan wawul jama'a din duk da mai saurari in ya san larabci ya san cewa wannan maganar ta jam'i ce to amma an cire alamatul jam'i din alamar da ke nuna jama'a da yawa suka faɗa qalu ba shi yasa malaman tajwidi suka ce mana al-madd at-tabi'i ba alladhi la taqumu dhatu al-harfi illa bihi wato maganganun malamai in kana tsayawa kai tadabburin kowace ma'anar zaka yi karatunta ya huta al-madd at-tabi'i ma la taqumu dhatu al-harfi illa bihi in an ce madda tabi'i ita ce maddar da in baka yi ta ba to harafin ma ba zai tsaya ba wa qalu ma hiya kaga ban yi almadu tabi'i ba shi ya jawo mai harafin wawun din ma ya tafi amma wa qalu ma hiya kuma ba wata madda ba ce mai tsawo amma tunda ban yi ta ba gashi ta yadda harafin to shine aka ce wani yayi irin wannan a gaban sayyidina Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu shi yake cewa laqad asqafta laqad tarakta harfan hadha ya kirani harfun alqur'ani da harfi a azama min jabal uhud la dan tadza abaka da darajar sa a wajen Allah to ta ci girman dutsen uhud to haka suke so da kamar gabata sun yi imani da cewa alqur'ani da harfansa da ma'anoninsa da ma'anan ta duka daga Allah suke ba su dau rabi sun bar rabi ba ba su dau dai sun aje daya ba duka suka hada anna harfal qur'ani wa ma'nahu min indillahi azza wa jalla huwa alladhi qalaha wa anzalaha wa awhaha ila nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda ake bukata shine in yi imani da haka kai ma kai imani da haka domin mu kubuta Allah ya tabbatar da mu akan aqida ingantacciya duk abin da muke kai wanda ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya nu ya ba mu ikon barin ta kafin mu koma zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in